wannan juma'an karshe na watan Ramadana. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel kiso a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Lara Aminu Faki
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kuma sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe ka tabo abubuwa da barkatun kamar su al'adu nishadi da sauran su amma albarkacin watan Ramadan mun karkata shirye-shiryen mu musamman ma na ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi wata mai tsarki a yau 22 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan zakatul fitr da karamar sallah
da gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lissantar sa idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizuntar sa wato kaman ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba duk wannan in ya fitar musu da zakkafur da kai yayi aikin sani
kamar da yadda aka ji a wannan gutsara muna tafa da karin bayani to yanzu dai ga sallah nan ta karatu
haka fa yake Amina kuma muka share watan azumi a cikin zaman kulli
mun ji bayanai ranar litinin na ƴan mata masu jiran kayan sallah da kuma samari wasu samari masu niyan kaiwa wasu kuma babu niyya
to a cikin shirin namu na yanzu mun gayyato malamin da zai yi mana karin bayani akan zakatul fitr ko kuma zakatul fitr kai kamar yadda muka sani a Hausance da ma bayani akan sallar Idi yayin wannan annoba na cutar coronavirus a bana
amma kuma yau ne zai kasance ranar karshe da shirin mu zai mayar da hankali akan watan Ramadana
zamu koma ainihin tsarin shirye-shiryen ranar Juma'a
muna kuma tafi da kadan daga cikin tambayoyin ku na Facebook da muka gayyato wani malamin da zai amsa jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin radio ku kusa don sauraron shirin yau da gobe
bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka fara da tambayar ku shin menene tambayar ku ga malam akan sallar Idi da zakatul fitr musamman a wannan yanayi na annobar COVID-19 ga kuma yadda kuka amsa mana
kamar yadda muka saba muku a cikin wannan wata na azumi yau ma muna tare da malam Ahmed Gombe da zai amsa tambayoyin ku to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace ina son malam yayi mana bayani game da zakatul fitr shin akan wata wajaba
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to Shehu Adamu Rijau hukuncin zakar fitr da kai a shari'ar musulunci shine wajibi bisa zance mafi inganci saboda hadisi da ya nuni da haka daga Abdullah da Umar Allah ya kara masa yarda yace Annabin rahama alaihi salatu wassalam ya farlanta ya wajabta zakkan fit da kai akan yaya da bayi da maza mata yara manya minal muslimina haka yazo cikin hadisi ingantacce riwayar Bukhari Muslim da sauran malaman hadisi to abinda nake so ka fahimta shine annabi ya ce minal muslimina duk muslimi fidda zakkan fidda kai wajibi ne akan shi da sharadin in yana da hali Allah ya samu dace
sai tambayar Muhammad Kele yace muna yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ga malam ita ce shin wanda ke halin tafiya ko yake zauna a wani gari da ba garin su ba kuma ba shi da halin fitar da zakatul fitr to malam me ya kamata yayi
to Muhammad Kele abinda nake so ka gane mutum ko matafiyi ne ko yana garin su ko yana wani gari zakkar fidda kai tana wajabta ne akan wanda yake da hali in baka da hali Allah ya dauke maka karka ainihin dora wa kanka abinda Allah bai wajabta maka ba wannan shine zance mafi inganci insha Allah
to malam sai kuma amsar Zaidan Musa mai addu'a inda tace Tambaya ta ga malam ita ce macen da mijinta ya mutu ya bar mata ya marayu ita ce za ta fitta musu zakatul fitr ko kuma ɗan uwan baban su ne za su fitta musu
to malama idan ya kasance yaran da kike tare da su wato su marayun kenan ƴaƴanki idan ke kike ciyar da su ke kike kula da su kuma kina da hali a wannan lokacin ya wajaba ki fitar wa kanki su ma ki fitar musu domin shi zakkar fidda kai wajibi ne a kanka da kuma wanda ciyar da shi yake ainihin karkashinka kamar yadda malaman fiqhin musulunci suka yi bayani ko da a cikin littafin iziya wanda muke karantawa na mazhaban malikiya amma idan ƴan uwan mijin su suke kula da ku su suke ciyar da ku to a wannan lokacin su ya wajaba su fitar muku wannan kenan amma in baki da hali su ma ba su da hali ko kuma ba za su fitar muku ba a wannan lokacin ai ku ya cancanta a bawa domin lokacin da aka ce a bada sadaka dole akwai mai bayarwa akwai mai karba to a wannan lokacin kun shiga karkashin waɗanda suka cancanta a ba su in aka ba ku ya zama kun tara da yawa ya halatta ku fitar in kuma bai wadace ku ba babu komai akan ku insha Allah
Sai Yakubu mai manja funtuwa da Umar baban yaya sabon gida tare da Uzairu Ma'ruf mai ruwa suka ce tambayar mu ga malam ita ce wace rana aka fi son a fitta zakatul fitr kuma wanda bai da halin fiddawa dole sai ya fitta kuma ana iya fitta ma wanda ba a haife shi ba
to dangane da rana ko lokacin da aka fi so a bada zakkan fidda kai akwai ruwaya cikin Sahihul Bukhari sahabban annabi suna fara bayarwa ne tun kwana biyu kafin sallah lokacin nazarcewa daga nan kuma har zuwa ranar sallah kafin a sauko sallar Idi idan mutum ya jinkirta bai fitar ba har akai sallar Idi wannan kuskure ne kamar yadda zo cikin Al-Mughni littafin Ibn Qudama amma kuma koda an sauko Idi yana da dama ya biya bi ma'ana ya fitar bayan sallar Idi wannan kenan dangane da kuma wanda bashi da hali yo ai dama waɗanda ba su da hali su aka ce a bawa saboda haka ku za a ba ku ne ba ku za ku fitar ba amma an ba ku kun samu dewa bi ma'ana ya wadace ku a wannan lokacin kuma ya halatta ku ma ku fitar wa kanku mutum ya fitar wa kanshi ko ya fitar wa iyalin shi cikin abin da aka bashi dangane da kuma jaririn da ke ciki jaririn da ba haife shi ba zance mafi inganci shine jaririn da ba haife shi ba yana ciki fitar mishi ba wajibi bane ba wannan shine ingantaccen magana a masaban Abu Hanifa da masaban Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal khilafa lizahiriya haka Imam Nawawi ya kawo cikin littafin Al-Majmu' Ibn al-Munzir ya hikaito ijma'i kan wannan magana amma akwai ruwaya cewa Sayyidina Uthman yana fitarwa jaririn da ke ciki wanda ba haife shi ba malamai suka ce wannan ya nuna mustahabbi ne fitarwa jaririn da ke ciki amma ba wajibi bane ba insha Allah
to sai kuma amsar Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto inda shi kuma yace assalamu filin yau da gobe dan Allah ina so ku tambaya min malam ko ya halitta mutum da iyalansa su yi sallar Idi a cikin gida saboda dokar da gwamnati ta saka na hana mutane da limamai da malamai fita ko hakan bai da matsala
to malam Nura Abubakar duk lokacin da aka samu wata larura da ta hana mutum zuwa sallar Idi larura ta rashin lafiya ko inda aka tsinci kai a cikin yanayi irin wannan na dokokin hana fita ko kuma hana tarurruka a wasu wurare ya halatta mutum ya yi sallar Idi a gida ya zo daga manya-manyan malaman musulunci haka ya zo cikin manya-manyan littattafan musulunci kamar yadda zo cikin Mukhtasarul Umm Imamul Muzani ya nakalo daga Imam Shafi'i Allah mishi rahama yace mutum yana da dama a irin wannan larura ya sallar Idi shi kadai a gida ko a halin tafiya ko bawa ko mace a gida ta sallar Idi in bata samu daman zuwa sallar Idi ba sannan ya zo cikin fatawar Lajnatul Da'ima a mujalladi na 8 manya-manyan malaman fatawa na musulunci suka ce zai yi sallar Idi ne kamar yadda ake yin ta a masallaci amma ba zai yi hudu ba Allah ya sa mu dace
sai tambayar Saminu Maimai gadan kun sa'al tafawa balewa daga jihar Bauchi yace tambaya ta ita ce ya dace idan mutum ya rasa raka'a ɗaya na Idi ya rama
to malam Saminu daga tafawa balewa idan mutum ya rasa raka'a ɗaya a sallar Idi abinda ke kansa shine raka'an nan da ya samu ta ƙarshe shi auren sa yace farkon raka'an shi bisa zance mafi inganci a wajen malaman mazhabobi Shafi'iyya da kuma Hanabila kamar yadda Imam An-Nawawi ya rajjaha cikin Al-Majmu' haka nan Ibn Hajar cikin Fathul Bari to idan aka sallame in ya miki shine zai kawo raka'arsa ta karshe kabbaran tsayuwa da kuma kabarbarin nan guda biyar sai Fatiha da Sura daga nan kuma ruku'u da sujjada guda biyu ya tahiyaye sallama wannan shine hukuncin sa insha Allah
to malam sai kuma amsar hadin gwiwa daga Umar babban yaya sabon gida da Yakubu mai manja funtuwa da Rabiu mai shago sabon gida inda suka ce tambayar ma'anan ita ce idan mutum ya rasa sallar Idi akwai damar da zai yi sallar shi kadai ne ko kuma sai dai ya tara a wata shekara
to ƴan uwa masu tambaya ta hadin gwiwa idan mutum ya zo masallaci ya samu an kammala sallar Idi yana da dama mustahabbi ne ya koma gida ya sallaci sallar Idi shi kadai ko shi da iyalan shi dalili akan haka kuwa Anas ibn Malik daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yarda idan ya zo masallaci an gama sallar Idi in ya makara ko wani udhur ya sa ya makara yakan koma gida ya tara iyalan shi ya sanya bawan shi mai suna Abdullah ibn Abi Utba ya musu sallar Idi raka'a biyu da kabarbari kamar yadda take a masallaci wannan shine fatawar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ibrahim An-Nakhai da wasu daga cikin malaman musulunci ita ce kuma fatawar Sheikh Abdullah bin Baz da Sheikh Abdurrazzaq Afifi da Sheikh Abdullah Gadiyan kamar yadda zo cikin fatawar Lajnatul Da'imah Mujalladi na 8 sannan wani karin bayani kuma idan ka zo masallaci ka samu an gama sallah ana khutuba sai ka zauna ka saurari wannan khutuban ka samu ladan sauraron khutuba sai ka koma gida kuma ka sallaci sallan Idin kamar yadda na bayani kaga ka samu lada guda biyu kenan insha Allah
to malam mun gode da ka amsa gayyatar mu jama'a kuma mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe tunda ba za mu samu kawo muku shiri na musamman ba akan sallah karama ku shakata da wannan waƙar
Ramadan ya zo ya tafi Idi ya zo Allah mun gode da wannan rana mai albarka lokaci ne na farin ciki lokaci ne na jin dadi Allah mun gode da wannan rana mai albarka سعيد ران الفرن شكي يا ورانا شعيد سعيد duk fadi duniya karkashin samaniya musulmi suna taruwa su bautawa Allah lokaci ne na zumunci lokaci ne na aminci lokaci ne na rahmatar sunan sarki Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allah
yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Al-Furqan a Kano domin jin ƙarin bayani akan sallar Idi da zakatul fitr
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'ar musulmi gashi Allah ya kawo mu ban kwana da watan Ramadan. Ban kwana da watan Al-Qur'ani, ban kwana da watan azumi, ban kwana da watan tarawi, ban kwana da watan ciyarwa, ban kwana da watan rahma. Muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wanda Allah ya yanta su a cikin wannan wata mai albarka. To ya kamata musulmi ya nemi sanin menene ya kamata ya yi yayin yin bankwana da wannan wata mai albarka. Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin Al-Qur'ani yace wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wato mun farlanta muku wannan azumin watan Ramadan domin ku cika kwanakin wannan wata mai albarka
kuma domin ku yi kabbara ga Allah, wato ku dauki ku girmama sunansa da cewa Allahu Akbar, kuma domin ku yi godiya. Haƙiƙa wannan ya cancanta mu gode, inda Allah ya shirye mu ya zuwa ga wannan ibada wadda Allah yake yanta mu daga wuta, kuma yake bada lada da yafi karfin a kaddara wannan lada, domin ba tare da iyakan cewa Allah yake bada ladan azumi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana zakatul fitr, kuma ya shar'anta mana ya tsara mana yanda zamu yi wannan godiya ga Allah a ƙarshen wannan wata. Zakatul fitr wato zakar sauke azumi, zakan shan ruwa daga azumin watan Ramadan, sunna ce mai ƙarfi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ta akan kowane musulmi da musulma, ko mace ko namiji, wato ko da ko bawa, in dai musulmi ne ko babba ko yaro. Wannan zakka ana fitar da ita da nufi biyu. Manufa ta farko shine domin ta zamanto kafara, tsarkakewa da abinda ba aka rasa ba na daga subutar baki da kuma komada da ake samu a cikin azumin mu. Domin shi azumi ba kawai ana yin sa bane da yunwa da kishirwa da barin sha'awa, a'a, ana yin sa ne daga da kame baki da kame sauran gabobi. To abubuwan da ka iya zuwa na daga yasashen zance da zancen banza da bai kamata ba, da zage-zage da musu wannan duk ba su dace ba a cikin azumi, to ita zakatul fitr an shar'anta ta domin ta tsarkake mutum daga wannan kurakurai da zai yi, yanda azuminsa zai zamanto ya miƙe sambel Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suka sami irin wannan azumi wanda ya miƙe sambel. Manufa ta biyu ta yin wannan zakka shine, tunda idan an gama azumi lokaci ne na godiya ga Allah, to bai dace ba ranar godiya ga Allah ya zamanto akwai waɗansu musulmi wanda sun yi azumi amma godiyarsu ga Allah ta taƙaita saboda suna cikin baƙin ciki da zulumi na rashin abin da za su ci. Don haka aka shar'anta mana wannan zakka domin ta zamanto ciyarwa ga miskinai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ughnuhum anil mas'ala, ku wadata su yadda ba za su yi bara ba a wannan rana. To ita wannan zakka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta domin waɗannan hikimomi, kuma ana fitar da ita ne daga abinci, daga galibin abincin da ake ci a gari shi ake fitarwa mudu ɗaya, wato mudun Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda in aka mar shinkafa ne shine daidai kilo 3.6, ake fitarwa kowa daga mutanen gida akan shi ne gidan. Mai gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lizintarsa, idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizintarsa saboda suna masa aiki, to wannan ƙarin alkhairi ne amma ba wajibi ne a kansa ba. Wato kamar ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba, duk wannan in ya fitar musu da zakatu da kai yayi aikin ihsani. Amma wanda ya wajaba mutum ya fitar ma shine kansa da matansa da ƴaƴansa da kuma iyayensa idan su ma ba su da shi, domin iyayen mutum idan ba su da shi to ɗaukan nauyinsu da ciyar da su ya hau kan ƴaƴansu. Sannan kuma idan lokacin da ake fitar da ita shine kafin a yi sallar Idi a ranar sallah, shine lokacin da yafi kyau. To amma saboda sauki da kuma saboda samun ta isa ga mutane kafin ranar Idi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukhsa, ya kasance yana tura sahabbai kwana 2 ko 3 kafin fitar watan Ramadan su zauna a wuri daban-daban su dinga karɓar zakatu da kai da mutane suke kawowa. Saboda haka da kamar rana irin wannan ya halatta a so mu fitar da ita wannan zakar fudda kai. Kuma idan mutum tana lizimtar duk wanda yake da sama da abin da zai ci na wannan rana, ko da shi ma bashi da kafin da kan aka yi, zai fitar da ita bayan ya ware abin da zai ci na wannan rana, sai ya fitar da ita wannan zakka. To ita zakkar an kira ta Hausawa, malamanmu wato sun fassara ta da Hausa da cewa zakkar fidda kai. To abinda ake nufi wato wannan fassara da suka yi, sun fassara ne duba da irin ma'anarta, tunda ita zakka ce wacce take wato fansar mutum daga abin da ya aikata. Ita zakka wacce take daga cikin shika-shikan musulunci, ita wannan zakka tsarkake dukiya ce. Amma ita zakkar fidda kai fansar mutum ya fanshi kansa ne, saboda yayi azumi, watakila yayi kurakurai, to sai abin da yake zai zamanto ya yanta kansa daga waɗannan kurakuran da yayi ta hanyar kyautata ma bayin Allah. Idan mutum ya jinkirin fitar da zakkar fidda kai har aka tafi sallah, to a lokacin nan ya bada, sai dai ya bada sadaka ne daga cikin sadaka, amma bai samu zakkar fidda kai ba, tana kansa bashi, zai biya ta idan wato zai biya ta daga bayan sallah. Daga cikin abubuwan da ake yi domin bankwana da Ramadan, wato akwai binciken kai. Mutum ya bincika ya ga irin abin da ya yi a cikin watan Ramadan, domin Ramadan makaranta ce. Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumin watan Ramadan domin mu samu tsoron Allah. To wannan ya nuna cewar horo ne ake mana a cikin watan Ramadan kan mu yaya kanmu daga aikata aikin haramu, domin idan har mutum ya iya yaya kansa daga abin da yake halal na abinci da abin sha da alakar zamantake da alakar auratayya da iyalinsa, daga lokacin da alfijiri ya keto har zuwa faduwar rana, to wanda duk ya iya wannan, to kuwa ya cancanta ya iya yaya kansa daga aikata saban Allah na cin naman mutane da ƙarya da cin dukiya wanda bata halatta ba, kamar cinye dukiyar maraya da cin amana da cin riba da sauran ayyuka waɗanda suke Allah ya hana. Shi yasa nema, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayoyin da suka dangaci watan azumin Ramadan, ayar da ya biyar da ita baya nan take ba tare da wani wato ba tare da yankewa ba, nan take sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar da ba da haƙi ba, kuma ku rinka bayar da dukiyarku a matsayin rashawa domin ku ci dukiyoyin mutane ba da haƙi ba, wato ku ba mu alƙalai kuɗi su ba ku hukunci wanda yake bai cancance ku ba. Malamai tafsiri suka ce wannan ya nuna cewar azumi idan mutum yayi ya cancanta ya zamanto ya tsare shi daga cin dukiya wadda take ba ta haram ba, wadda take ta haramu, ya tsare shi daga aikata aikin sabo. To daga cikin kuma abin da mutum zai yi na sallama na bankwana da Ramadan shine wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta na sallar Idi. Shi Idi biyu ne a musulunci, Idin karamar sallah da Idin babbar sallah. Ya sha bamban da Idin sauran al'umomi wanda suke Idi don tunawa da wani abu na tarihin al'umarsu, ko wani abu mai muhimmanci da ya faru a cikin rayuwar iyayensu da kakanninsu. Kamar yanda muke gani a cikin wato al'umomi daban-daban wanda ba na musulunci ba, amma shi idin musulunci idi ne wanda ake nuna murna da godiya ga Allah akan wani wata ibada da ya yi mana kyauta da ita. Idin karamar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da Ramadan, Idin babbar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da kwana goma farko na Zulhijja wanda suka kunshi ranar Arafa da ranar babbar sallah. Ita ranar babbar sallah ita ce fiyayyar ranar duniya baki daya. To saboda irin ayyukan ibada da ake yi a waɗannan lokacai shi yasa Allah ya shar'anta mana Idi domin mu gode masa. To godiyar Allah da Idi tana kasancewa ta hanyar yin kabbara tun daga daren Idi, a rinka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ko a ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Har gari ya waye, har a tafi filin Idi ana zaune ana jiran liman, sannan a cikin sallar ma ai takabbara, a cikin hudubar liman ma ai takabbara. To sannan daga cikin wannan godiya ai wannan sallar Idi, wannan sunna ce da alama daga cikin alamomin addinin musulunci. Sannan yana daga cikin wannan godiya ai wanka, a sa kyawawan kaya musamman in zai an samu sababbi a sa, domin nuna wato farin ciki da godiya ga Allah akan ni'imar da ya mana. To yanzu a halin da al'umma take ciki, yawa yawan kasashen musulmi babu wannan taron na Idi saboda wannan annoba ta COVID-19. Dan haka abin da yake akan bayin Allah musulmi shine su wannan ibada ta sallar Idi a gidajensu. Mutum ya hada iyalansa, wanda kuma shi kadai ne a gidansa, mai sallarsa shi kadai kamar yanda ake a filin Idi. Sai dai kawai ba a yin huduba, saboda ita huduba haƙƙi ce ta taron al'umma. Amma idan aka babu laifi a danyi yar nasiha, ba da niyyar huduba ba, ba da sifar huduba, da sifar ibadar huduba ba. To idan aka yi haka an raya wannan sunna. Ita wannan sunna ta sallah sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi mu'akkada, wato sunna mai ƙarfi, domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi, kuma ya dawwama a cikin aikata shi, kuma ya bayyana shi a cikin jama'a, to wannan ya nuna ƙarfinsa a cikin addinin musulunci. Kuma musamman ya zamanto ita shi wannan sallar Idi ya zamanto alama, ita wannan sallar Idi ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin Allah. Don haka mu yi godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya yi mana, mu yi fatan cewar Allah ya karɓi azuminmu, kuma Allah ya karɓi sallar tarawih ɗinmu, ko mu roƙo Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana wani Ramadan ɗin, mu ga na baɗi da na baɗin baɗaɗa, muna cikin halin aminci da kwanciyar hankali da lafiya, da lafiya da aminci daga dukkan masifa da annoba. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu albarkar watan Ramadan. Allah muke roƙo da albarkar watan Ramadan, da addu'o'i da aka yi a cikin watan Ramadan, Allah ya amsa mana ya yaye mana wannan annoba ta coronavirus da wadda ta addabi duniya, ya yaye ta ga bani Adam baki ɗaya, kamar yanda yake saukar da rahamarsa a ƙarshen watan Ramadan. To Allah da wannan rahama ta sa, Allah ya yi mana wannan annoba. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tumar sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati da ma na watan Ramadana, da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Insha Allahu, mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban takaitaccen tarihin gwarzonsa Abubakar Tafawa Ƙalewa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Faki, da duka abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna, daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya, kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Wannan rana zafi ce na Allah ga bayinsa, don su fara zumunci a ci abincin ai ado. Allah.